Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub muke rine tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 22 ga watan Agusta shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da Sarfilu da kanin labarai.
An harba makaman Artillery birnin Nikopol dake kudancin Ukraine da safiyar jiya Alhadi wanda ke kusa da tashar nukiliya ta Zaporozhia. Shugabannin kasashen Amurka da Burtaniya da Faransa da Jamus sun tattauna kan kokarin farfado da yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka cimma a shekarar 2015. Haka kuma za a ji cewar kwayoyin cutar shan inna da aka gano a kwanan nan a Jerusalem da London da New York. Nau'ikan kwayoyin cuta ne da suka fara samu asali daga intaskin ta allurar rigakafin.
Kanun labaran kenan. Al'ummar Basasa a karamar hukumar Ilela ta jihar Sokoto sun haɗu da ta'asar 'yan bindiga a ƙarshen wannan mako.
Sun dai kashe jan mutum shida sanadin shagon da a garin Basasa an banka mai wuta an kwashe duk hajar da a ciki. Sannan sun ce da shanu dabbobi da awakai hakan ga da tumaki da la'adadin babu iyaka ran.
Yaran da aka kashe iyayensu a cikin rikicin Boko Haram sun fara samun tallafin ilimin zamani a jihar Borno.
Yau a zo a ce wannan makarantar da muka fara da yaran 36 yau a zo a ce muna da wajen 2018. To wannan irin kuma muna da muka daga makaranta da ya zama wajen makaranta hudu.
Kamar kowace safiyar Litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfilu Hashim Gumal. An harba makaman Artillery a birnin Nikopol dake kudancin Ukraine da safiyar jiya Lahadi wanda ke kusa da tashar nukiliya ta Zaporozhia, kamar yadda shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gargaɗin cewa Russia tana kokarin yin wani abu mummuna lokacin da mamayar Moscow ta kai watanni 6 a wannan makon. Rasha ta kai hari a kusa da Odessa, babbar tashar jiragen ruwa ta Ukraine a Baramaliya da kuma cibiyar fitar da alkama zuwa duniya. Amma harin bam a Nikopol abu ne mai matukar damuwa, yayin da gwamnan yankin Ukraine Valentiy Rechesonko ya rubuta a cikin manhajar aika sakonni ta Telegram cewa makaman Artillery kusan 25 sun afkawa birnin, inda suka kona wata masana'anta tare da katse wutar lantarki ga mutane 300. Fadan da aka gwabza a kusa da tashar nukiliya ta Zaporozhia da kuma harin makami mai linzami da aka kai a ranar Asabar a garin Voznesek na kudancin Ukraine, wanda ba shi da nisa da cibiyar nukiliya ta biyu mafi girma a kasar ta Ukraine, ya haifar da fargabar fuskantar hadarin nukiliya a tsakanin shugabannin kasashen duniya. Shugabannin kasashen Amurka da Burtaniya da Faransa da Jamus sun tattauna kan kokarin farfado yarjejeniyar nukiliyar Iran da aka cimma a shekarar 2015. Fadar White House ta faɗa jiya Lahadi a wata sanarwa ta mayar da hankali kan Ukraine. Sanarwar ta Fadar White House ta ƙara da cewa sun tattauna kan shawarwarin da ake ci gaba da yi kan shirin nukiliyar Iran da buƙatar ƙarfafa goyon bayan abokan haɗin gwiwa a yankin Gabas Tsakiya da kuma kokarin haɗin gwiwa dan dakile ayyukan Iran ke yi a yankin. Fadar White House ta bayar da wani ƙarin bayani game da batun yankin Gabas Tsakiya na tattaunawa tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da Firaministan Burtaniya Boris Johnson da shugaban Faransa Emmanuel Macron da kuma shugaban Jamus Olaf Scholz. Kungiyar Tarayyar Turai da Amurka a makon da ya gabata sun ce suna nazarin martanin da Iran ta mayar kan abin da kungiyar EU ta kira kudirinta na ƙarshe na farfado da yarjejeniyar, wadda a ƙarƙashinta Iran za ta daƙile shirinta na nukiliya domin samun sassaucin takunkumin tattalin arziki. Kwayoyin cutar shan inna da aka gano a kwanan nan a Jerusalem da London da New York, nau'ikan kwayoyin cuta ne da suka fara samu asali daga allurar rigakafin da ke da nufin kawar da cutar mai gurguntarwa. Lamarin da ke zama abin mamaki biyo bayan kokarin da aka kwashi tsawon shekaru ana yi na kawar da ita. Shekaru da dama jami'an kiwon lafiya na duniya sun yi amfani da maganin rigakafin da ake bayarwa a baki a yankunan kawar da cutar a wuraren da ta rage a kasashe kamar Afghanistan da Najeriya da kuma Pakistan. A cikin yan makonnin da suka gabata, masana kimiyya sun gano shaidar cutar shan inna a cikin wurare kamar Birtaniya, kuma nazarin kwayoyin halittu da aka yi a Amurka ya nuna cewa kwayoyin cutar suna da alaka da maganin allurar rigakafin ita kanta. Tun daga shekarar 2017 an samu ɓullar cutar shan inna har 396 da wata kwayar halitta ta haifar, sabanin fiye da 2600 da ke da alaka da allurar rigakafin da ake bayarwa ta baki, a cewar alƙalamin hukumar lafiya ta duniya da abokan hulɗarta.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan, a Najeriya yawan umarnin da shugaban ƙasa ke bayarwa na kawar da ayyukan 'yan bandiga bai sa sun daina ta'asarsu ba a sassa daban-daban na ƙasar. A wannan ƙarshen makon ma sai da suka kashe mutane 6 tare da kona shaguna da satar dabbobi da ma mutane a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
We are going to do our best and the military and law enforcement agencies have been given a clear order that they shouldn't spare any bandit or any terrorist.
Yan Najeriya sun jima suna jin irin wannan kalami daga shugaba Muhammadu Buhari. Sai dai har yanzu da yawa suna zaman zulumi domin umarnin ya kasa yin tasiri a yankunan su. Mazauna garin Masasa a ƙaramar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto shaida ne akan rashin tasirin wannan umarnin, domin a ranar Asabar da ta gabata sun ɗauki baƙuncin 'yan bindiga a garin su, kamar yadda wakilin su a majalisar dokoki ta jiha Bello Isa Ambarura ya tabbatar.
Sun dai kashe jan mutum 6 sanadin shagon da a garin Masasa, an banka mai wuta, an kwashe duk hajar da a ciki, sannan sun tai da shanu, dabbobi da awakai a kan gada, tumaki da la'adadin babu iyaka, ba san koma ya san ko nawa bane. Sannan sun tai da mutane a halin yanzu wanda su ma har yanzu ba a kisa ko nawa na, don mutane sun tarwaɗe. An da mutane sun wace, don wasu suna cikin garin, saura kuma ba su cikin garin, tunda wasu sun bar gidajen su saboda jin tsoro, da har yanzu wasu ba su koma suna cikin ƙauyukan nan na kusa.
Na zanta da wani mazaunin Ilela kuma tsohon kansilan Kalmalo, Hamza Kalmalo, ko yaya yanayin garin yake yanzu?
Yanzu dai mutanen garin dai sai dai daidaiku kawai a cikin garin.
Hukuma ta samu isa wurin?
To, hukuma ta isa, amma dai hukuma ai ba wani abu ma ake yi ba yanzu dai, illa dai kawai abubuwan da sunan sai dai a bar ma Allah, don hukumar wallahi abubuwan talakawa yanzu ne ke tsaron kanunsu da kanunsu.
Duk da nasarorin da ake nuna sojoji na samu akan 'yan ta'adda a wasu lokuta a wasu wurare, jama'a na ci gaba da mamakin yadda har yanzu umarnin da shugaban Najeriya ya jima yana bayarwa bai kawo ƙarshen waɗannan matsalolin ba. Masu shari'a kan lamuran yau da kullun na ganin akwai dalilin da yasa umarnin da ake ta bayarwa ya kasa yin tasiri, kamar yadda Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto ke gani.
Gidan yari na kuji da anka fasa suka kwashi don mutane su, kaga mutum guda wanda anka ce ma an hore su kan wannan al'amari babu. Sannan in an shekara ba sojoji umarni ayi kaza ayi kaza, shugaban kasa ya ce ya ba su umarni, in lokacin ne ba su cika umarnin nan ba, ba awa kowa komi. To da zaran ya zama ba a hukunci ga wanda ya yi layi, to sam tsoro da wani abu na shugaban kasa ya ita zukatansu. Haka in ya ba da umarni sai su yi abin da suka san su yi. Amma da ana gwada misali wanda yake haƙƙi ne na shi tabbatar da abin nan ya faru, kuma shina iyawa, kuma an ba shi gudunmuwar da duka sa abin nan shi iya rika shi, bai yi ba an kai mai horo, to kowa tsoro shi kake ji, wanda dai to tsoro shi ke ji, amma babu wannan a kasan mu kana gani, babu ta.
Duk kokarin jin ta bakin jami'an tsaron Najeriya akan wannan harin na garin Ilela ya ci tura. Yan Najeriya dai na ci gaba da fatar ganin yadda za su samu fita daga wannan kangin na matsalolin tsaro kafin su ji da sauran matsalolin rayuwa da suka samu kansu a ciki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Sarfilu da cigaban labaran duniya kashi na biyu.
Haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta ce tana shirin mayar da jakadanta a Iran a karon farko cikin shekaru shida. A daidai lokacin da ƙungiyar ƙasashen yankin Gulf ke ƙara zagi damtsi wajen kyautata alaƙa a ƙasar da ta daɗe tana kallanta a matsayin barazana ga yankin. Ma'aikatar harkokin wajen masarautar ta sanar da hakan a jiya Alhadi. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da shehunnan ƙasashen Larabawa na yankin Gulf suka ba da shawarar a tsare Iran. A daidai lokacin da aka bayyana ta a matsayin yunkurin ƙarshe na ceto yarjejeniyar nukiliyar da Iran ta yi da manyan ƙasashen duniya. A makon da ya gabata, Kuwait ta kuma naɗa sabon jakada a Iran a karon farko tun shekarar 2016. Kazalika Saudiya ta yi ƙoƙarin kwantar da tarzoma tsakaninta da Iran a wasu jerin tattaunawa da bagadaza ta shirya. Ko a daidai lokacin da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta daidaita alaƙar da ke tsakaninta da makiyar yankin Tehran, wato Isra'ila a bara, jami'an masarautar sun ƙara zagi damtsi wajen haɓaka hulɗar kasuwanci da Iran tare da rage barazanar da ƙasashen yankin ke fuskanta. A farkon shekarar nan ne jiragen yaƙi marasa matuƙi ɗauke da makamai masu linzami da 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran a ƙasar Yemen suka kai hari kan Abu Dhabi, lamarin da ya illa ga martabar haɗaɗɗiyar daular Larabawa a matsayin mafaka a wani yanki mai cike da tashin hankali. Daga ƙarshe Pakistan ta hana yaɗa jawabai kai tsaye na tsohon Firaminista Imran Khan tare da kama shi kan zargin ta'addanci a cikin abin da masu suka cikin hanzari suka yi tir da su a matsayin manufofin danniya. Khan mai shekaru 70 a duniya ya shayen jawabi akai-akai a manyan gangami na nuna adawa da gwamnati na jam'iyyarsa ta Pakistan ta Tehreek e Insaf tun bayan hamɓarar da shi daga mulki a ƙuri'ar rashin amincewa da majalisar dokokin ƙasar ta yi a watan Afrilu. Sa'o'i kaɗan bayan ya yi jawabi a wani gagarumin gangami a ranar Asabar a Islamabad, babban birnin ƙasar, ta umarci sashoshin talabijin a ƙasar da kada su nuna jawabai kai tsaye na kan a nan gaba. Koyaya sun ba da izinin isar da jawaban kan da ya riga ya yi rikodin kaɗai. Ƙungiyar Tafirma ta bayyana a cikin sanarwar cewa shugaban 'yan adawar yana ƙara zarge-zarge marasa tushi da yaɗa kalaman ƙiyayya ta hanyar kalamansa na tunzara jama'a da jami'an gwamnati. Sanarwar ta zo ne a matsayin martani ga ƙudurin da kan ya yi rana Asabar ɗin da ta gabata na cewa zai shigar da ƙara akan manyan jami'an 'yan sanda. Karra wadda suka taka wajen azabtar da wani makusancinsa Shabazz Gill da ake tsare da shi.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. A kokarin inganta harkokin ilimin zamani da na Muhammadiyya a Najeriya, musamman a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabacin Najeriya da kuma ta kwashe shekaru 13 tana fama da rikicin Boko Haram, wata makaranta da ake kira Future Islamic Foundation ta dauki nauyin wasu yara da aka halaka iyayensu da kuma 'ya'yan marasa ƙarfi. Wannan rikici na 'yan ƙungiyar Boko Haram ya raba ɗimbin mutane da muhallansu, kana ya raba wasu kuma da rayukansu, lamarin da ya sa miliyoyin yara suka zama marayu da waɗansunsu suka samu damar yin karatu sakamakon ɗaukar nauyinsu, kana wasu kuma suna gararamba a kan titi. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
wannan dai shine halin da ake ciki a jihar Borno da ta kasance cikin jihohi da suke fama da irin wannan rikin jimu da kuma ta kasance jihar da tafi kowane jiha fama da matsalolin rayuwa. Shi dai wannan dalibi da ake kira Mustafa na dai daga cikin dubban yara da aka halaka iyayensu a idanunsu. Ga ma abin da ke cewa
sunana Mustafa Bukar.
Bukar kai dan wanta karamar hukuma ne?
Ni an ba mani.
A shekarunka nawa?
16.
Ka wani mai faru ka zo nan karatu a nan dan daga Bama?
Ke lokacin da ina karami na rasa iyayena.
Me faru da iyayen naka?
Tun iya tuna da ranar Monday da safe sai muka fara jin harbi da safe. Sai muna tunanin sojoji ne. Sai baban mu ya kira mu ɗakin shugaba da yamu. Sai bayan wasu lokuta kaɗan sai mutane uku suka zo cikin gidan mu da bindiga sai suka ce mu fita waje. Da muka fita waje sai suka ce iyayen mu sai su mu mu koma cikin gida. To muna kan koma sai muka ji harbi. To da muka juya da mu ga mene ya faru kuma an kashe dukkan su biyu. Ina shekara 8.
Su ma waɗannan yara ne ɗaya daga cikin yaran da ke karatu a wannan makaranta da ake kira Future Promise Islamic School da kuma aka raba su da mahallansu har ma aka yi yunkurin kashe iyayensu. Ga dai abin da suke cewa.
Sunana Khadija Muhammad Ibrahim.
Na kai na ci gaba.
Daga biyu.
To me kake karatu a Maiduguri ganin cewa kin fito daga biyu?
A lokacin da muke tare da iyayena da kakannina gaba ɗayan mu family house muna biyu. A time din da Boko Haram suka kore mu a garin da muke sai muka dawo nan garin. Sai barista sai ya taimake babana sai ya dauke mu ni mu hudu sai ya sa mu a makarantar nan.
A biyu ne ko a cikin ƙauyen biyu?
A cikin ƙauyen biyu ne suka kore mu Shafa. Time din da muke tafiya dai babana ya ji ciwo sosai.
Sunana Hafsat Abubakar Mustafa na fito daga Kanduga.
To ya kai kika zo nan a Future Progress kika fara karatu?
Eh muna Kanduga ne sai ƴan Boko Haram suka mana barazana mun fito mun zo muna Kangadere. A Kangaderen ma sai bomi ya tashi da su babun sun ji ciwo sosai babana da yayana shine muka dawo nan anguwan ya kama mana gida muka zo nan.
Barista Zanna Mustafa shine director wannan makaranta kuma na soma da tabbin shi makasudin buɗe wannan makaranta. Ga dai abin da ke cewa
yau a zo a ce wannan makarantar da muka fara da yara 36 yau a zo a ce muna da wajen 2018. To wannan irin kuma muna da muka daga makaranta da yayi zama wajen makaranta 4. To kuma kaga wannan abubuwan ba abu ne da mutum zai ce wai abun alfahari bane. Alhamdulillah mun gode Allah.
Wannan yara da suke makarantu a nan makarantar naka dukkan su marayu ne ko kuwa koyi masu?
A'a ai a cikin wannan ina ƴaƴana duka a wannan makarantar suke. Bacin marayu akwai yara kamar a ce mutum ne yana bama a ce ya zo nan shi da kanshi din yana IDP camp ana ba shi abinci a kwano ya ce. To wannan irin yaran duk abin da iyayensu suke da shi an kona an bar su haka kuma in suka zo nan din ai kusan murecin ne duka.
Haruna Dauda Diyo muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta. Daukar batutuwan yaki da cin hanci kare haƙƙin ɗan adam da karɓo gadon marayu da dai sauransu. A yau za mu ɗora kan ƙorafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta 50,000 da aka sallama ba tare da biyan su haƙƙinsu ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumai. A shirinmu dai gabata muka fara kawo muku korafin tsafin ma'aikatan kamfanin wuta na Najeriya PHCN 50,000 da aka sallama daga aiki a shekarar 2012 yayin sayar da hannun jarin kamfanin ga 'yan kasuwa. Tsafin ma'aikatan wanda suka kafa kungiyar bin haƙƙinsu sun shayin zanga-zanga da rubuta takardu duk a fafutukar ganin sun samu haƙƙinsu na sallama.
Sallama ba laifi muka yi ba. An ce za su yi privatizing ko abin da kamfanin wutan lantarki. Kuma a lokacin mun zauna meeting da su 2012 da union dinmu suka ce za a yi privatizing PHCN amma za a tafi tare da mu da gwamnati da investors din da BPE har zuwa shekara biyar a cikin wanda ya kamata a sallame shi wanda kuma za a tafi da shi za a iya tafiya da shi. To a yadda nake gaya ma din, a yanzu haka muna da mutane yara wanda shekarunsu bai kai sallama ba da aka sallame su tun fi yawa ma. Kamar ni ina da shekara 30 lokacin da aka sallame ni, amma akwai samari wanda ya kamata su yi aiki duka an hada su an sallame su aka sallame ni.
Cikin tsafin ma'aikatan har ma roƙon da kosisin kobo ba samu ba a cikin haƙƙinsa na sallama tsawon shekaru 10. Ganin yadda a baya suka sadaukar da ransu wajen aiki mai hatsarin gaske na raba wutar lantarki, wai ina ma matsalar take?
Eh to mu dai a yadda muke ganin kamar BPE ne, dan duk lokacin mun je mun tuntube an je an tuntube BPE inda suka tura mu suka ce wai mu koma wurin shugabannin abinan union din mu. Su ba za mu iya jin ma wani bayani mai kyau ba a wurin su.
Su comrade Ajero kenan.
Ajero kenan,
eh su ne wato suke da haƙƙin fahimtar a ina wannan abun yake.
Haka to a wani kaulin kamar wayansu kungiyar namu wasu kamar ganan team din sun kai kara har EFCC a yadda suke faɗan dan ban tabbatar ba akan har an yi inviting shi comrade Ajero ya je, kuma a wannan ma shi Umar Akilu yana gaya min cewa ai sun yi waya da shi Ajero ya ce shi nan gaba ba ruwan sama dan an kai karansa abinan EFCC. To wannan kaulin da na ji kenan.
Kumar Nasir Kadir wanda jami'in kungiyar kwadago ne da ya aiki kudda comrade Joe Ajero ya yi alwashin zama mai sulhunta ko sa baki tsakanin ma'aikatan da aka sallama. Amma aka samu akasi.
Comrade Nasir Kabir kai jami'i ne na kungiyar kwadugu, kazalika kai mukarrabi ne na shugaban kungiyar ma'aikatan wutar lantarki na Najeriya comrade Joe Ajero. Ga wannan korafi na mutum 50,000 da aka sallama daga aiki a sanadiyar sayar da kamfanin wuta na DAPCN, suna so a taimaka musu samu haƙƙinsu. Ka yi magana da comrade Ajero, me za ka ce yanzu wa waɗannan mutane?
To alhamdulillah, magana ta gaskiya, mutanen nan shawara ɗaya da zan ba su shine su yi kokari su haɗa kansu su samu shi wannan wato Joe Ajero, tunda a kwanakin baya ya yi min bayanin cewa ai suna zuwa suna samun shi kuma sun yi zama da shi. To yana da kyau su koma su haɗa kansu su je su same shi, wai aka ce durƙusawa da ba gajiya bane. Tunda mutumin nan shi ya fara ɗauka wannan magana kuma ya magana da jami'an gwamnati, to ina mai tabbatar maka a lokacin amma yunkurin wato cimma wato yarjejeniya, dan ina mai tabbatar maka ita kungiyar nuwi a hasun wato ya abinda ake cewa zanga-zanga har ya kai ga sun yajin aiki, na cewa ba zai yi a kura mutanen nan haƙoƙinsu ba biya su duka ba. To yayi wato yunkuri mai kyau, to sai zamana waɗannan mutane sai suka je EFCC suka yi kokarin bata ta kungiyar suna, suka sake komawa suka dinga samu wasu jami'an gwamnati wanda ba su bi yadda abu doka ya ce ba. Yace a to ya za a yi mutanen da nake taimaka musu sun zo sun yi taro da ni, kudin wato jirgin su da suka kashe ya saka kungiyar sa ta biya wannan kudade duk an ba su, sai sai ku bi abin a hankali, amma sai ku kama can wai kuna kokarin nemo haƙoƙin ku. To yanzu zancen da nake magana da kai, na yi magana da shi Joe Ajero cewa ya haƙuri ya koma ya ci gaba da wannan yunkuri da yake na taimaka musu, sai ya sanar da ni cewa ta mutanen nan har ma sun tafi kotu. To a mutanen da ake taimaka muku kuka sake ɗaukar magana kuka tafi kotu, to kaga magana ya zama na kotu. Amma duk da haka bai ɓaci ba, ya min alƙawarin cewa tunda har ina magana da su to su yi ƙoƙari su haɗa kansu su dawo gurin shi su nuna cewa abinda suka yi sun yi kuskure, shi kuma daga nan zai ɗora kaga sai a ci gaba da ƙwato musu ƴancinsu. Wannan shi ne shawara ta gari. Amma in suka ce za su tsaya maganan kotu da suke zuwa, to kaga magana ne na sai shekarun da kotu ta ga dama ko in ce suka yi aiki na bincike da shauransu, kaga kenan magana na an koma baya kenan.
Comrade Nasir Kabir, tunda kusan duk waɗannan mutane ka san yadda abubuwan nan suka faru, shin idan mutanen nan suka biyo ta wajenka har yanzu da kai magana da shi jiwa jiro zaki iya taimakawa ka sulhunta su a cigaba da wannan gugurmayar har su samu wannan haƙƙin
a insha Allah ina mai tabbatar maka Alai Nasiru tunda har suka biyo ta gurinka suka kawo wato korafi to ina mai tabbatar maka a yanda na dauke ka da mutunci da kuma sanin cewa ka san aikin ka matsayin ka na ƙwararren dan jarida to ina mai tabbatar maka da ban yi niyan sa hannuna ba amma tunda wannan abu ya zo ta hannunka ne za mu yi kokari in suka zo suka same ni zan zauna da su ko zan ba su shawarorin da ya kamata kuma zan yi magana da shi jo a jiro kuma insha Allah ina mai tabbatar maka za a samu musu hakokin su wannan na dau maka wannan alƙawari duk da dai ban da lafiya amma insha Allah zan yi dukkan kokarin da zan yi kuma zan tabbatar da nayi magana da shi a jiro kuma insha Allah in suka zo zan zauna da su ba su shawarorin da ya dace kuma za a yi magana da shi kuma insha Allah za a samu wato mafita
Hamid Nasir Kabir Allah ya baka lafiya kuma ya bada ikon sa baki
a to ni ma nagode Alai Nasir
bayan daukar wannan alƙawari da kuma Nasir Kabir filin ciki da gaskiya ya samu labarin cewa kuma Jo Ajeru ya haƙura har ma ya miƙa takardar korafi wanda korafin ma ya hada da na rashin ƙarin girma da wawalan ma'aikata don a share musu hawaye tare da saka ranar 17 ga wannan wata na Agusta a matsayin wa'adi ga bukatun ma'aikatan baki daya tsofaffi da kuma waɗanda ke aiki ana dabdin cikar wa'adin ministan kwadago na Najeriya Chris Ngege ya gana da kungiyar ma'aikatan dalilin da yasa kungiyar ta janye yajin aiki na ranar Laraban kenan amma duk da haka tasirin wannan yunkuri ya jefa wasu sassan Najeriya cikin duhun rashin wuta masu sauraro idan Allah kai mako mai zuwa zamu kawo muku ci gaban shirin yanzu amma da duk waɗanda aka ji murojin su musamman ma Nasiru da Meli Kaya ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa muka kasance lafiya
to madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
an harba makaman Atilla da Adarnan Nicopol dake kudancin Ukraine da safiyar jiya Lahadi wanda ke kusa da tashar nuclear ta Zaporozhia kamar yadda shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yarda in cewa Russia tana kokarin yin wani abu mummuna lokacin da mamayar Moscow ta kai watanni 6 a wannan makon Rasha ta kai hari a kusa da Odessa babbar tashar jiragen ruwa ta Ukraine a Baramaliya da kuma cibiyar fitar da alkama zuwa duniya amma harin bam a Nikopol abu ne mai matukar damuwa shugabannin kasashen Amurka da Burtaniya da Faransa da Jamus sun tattauna kan kokarin farfado yarjejeniyar nuclear Iran da aka cimma a shekarar 2015 Father White House ta faɗa jiya Lahadi a wata sanarwa ta mayar da hankali kan Ukraine Sanarwar ta Father White House ta ƙara da cewa sun tattauna kan shawarwarin da ake ci gaba da yi kan shirin nuclear Iran da buƙatar ƙarfafa goyon bayan abokan haɗin gwiwa a yankin Gabas Tsakiya da kuma ƙoƙarin haɗin gwiwa don daƙile ayyukan Iran ke yi a yankin. Ƙwayoyin cutar shan inna da aka gano a kwanan nan a Jerusalem da London da New York nau'ikan ƙwayoyin cuta ne da suka fara samu asali daga allurar rigakafin da ke da nufin kawar da cutar mai gurguntarwa lamarin da ke zama abin mamaki biyo bayan kokarin da aka kwashi tsawon shekaru ana yi na kawar da ita shekaru da dama jami'an kiwon lafiya na duniya sun yi amfani da maganin rigakafin da ake bayarwa a baki a yankunan kawar da cutar a wuraren da ta rage a kasashe kamar Afghanistan da Najeriya da kuma Pakistan a cikin yan makonnin da suka gabata masana kimiyya sun gano shaidar cutar shan inna a cikin wurare kamar Burtaniya kuma nazarin kwayoyin halittu da aka yi a Amurka ya nuna cewa kwayoyin cutar suna da alaka da maganin allurar rigakafin ita kanta
to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin mu na wannan lokacin in an jima kadan da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Sarfilo Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba Yako Makeri nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Wassalam.